الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك نعمنا قيصر الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا جدد يبود بوديا ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki wanda ya hallara mu a wannan majalisi namu na masallacin Al-Burhan, kamar yadda muka saba don karatun littafin Ahalari, littafi wallafar Al-Imam Al-Maliki Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala. A wannan rana ta Alhamis 16 ga watan Rajab miladiya afwan hijira 1438, wanda yazo daidai da 13 ga watan 4 miladiya 2017, muna karatu a cikin mustahabban sallah ko mun gama. Muna karatu a cikin mustahabban sallah, mun yi daga hannaye yayin kabbarar harama, mun yi fadin rabbana walakal hamdu ga mamu da mai sallah shi kadai, muka ce hadda liman din ma, mun yi fadin amin bayan fatiha, malam ya ce ga mai sallah shi kadai da kuma mamu, muka tabbatar da cewa hadda liman din ma saboda hadisi. Amma malam ya ce liman ba zai faɗa ba sai a karatun surru, mun yi bayani a kai. Sannan mun yi tasbihi a ruku'u, sai addu'a a sujuda, sai tsawaita karatu a sallar asuba, sai tsawaita karatu a sallar azhar, sai takaita karatu a sallar la'asar da magriba, da kuma tsakaita karatu a sallar isha. Sannan mun yi, yana daga cikin mustahabban sallah, surar farko ta kasance kafin sura ta biyu a jeren giyar surorin Al-Qur'ani, sannan surar farko tafi ta biyu tsawo, kamar yadda surorin Al-Qur'ani suka bambanta wajen tsawo. Za mu tashi faɗin malam wal hay'atul ma'lumatu fi ruku'i. Ko mun yi wal hay'atul ma'lumatu fi ruku'i was sujudi wal julusi, da siffa da aka sani a ruku'u da sujuda da kuma zama, waɗannan siffofi mustahabbi ne a zo da su. Idan an ce ruku'u, an san menene ruku'u, shine kifuwa da kuma kama gwiwoyin nan guda biyu da hannaye guda biyu, wannan shine ruku'u. To amma akwai siffar da aka karanta ta ruku'u wacce ita ake so, shine mutum idan ya sunkuya ya baza hannayensa tafin yatsunsa, ya baza tafin hannunsa, yatsunsa su danki, yatsunsa na hannun dama su danki gwiwarsa ta hannun hagu, yatsunsa na hannun hagu su danki gwiwarsa ta hannun hagu, sannan hannayensa su buɗa daga haƙarƙarinsa, sannan su kasance a miƙe karsu lankwasa, sannan gadon bayansa ya kasance a miƙe ba tare da yayi doro ba, ba tare da kuma ya tankwara ciki ba, sannan kansa ya daidaita ba tare da kansa ya ɗaga sama ko ya sunfiya ƙasa ba. Malamai suka ce ta yadda da za a ajiye sanda a gadon bayansa da kansa, wato ta ƙeyarsa, da za a ajiye sanda zai zauna, gadon bayan bai yi doro ba yadda zai hana sandan zama, kan bai ɗagu ba wadda zai hana sandan zama, bai sunkuya ba yadda zai hana sandan zama, zai zama gadon bayansa da ƙeyarsa sun zama daidai wa daida. Wannan siffa ita ce siffar da ake bukata mai ruku'u ya cika ta a yayin ruku'u, ita ce alhayatul ma'lumatu fi ruku'u, wato siffa sananniya a ruku'u, ana son mutum ya cika ta. To abinda malamin yake nufi a nan shine, da a ce mutum zai yi ruku'u ɗin kuma sai kansa ya saba da gadon bayansa, to ba za a ce bai yi ruku'u ba, ba za a ce sallarsa ta ɓaci ba, sai dai bai zo da siffa ta mustahabbi ba. Da a ce mutum zai yi ruku'u kuma sai bai danƙi gwiwarsa da tafin hannunsa ba, ko ya danƙi cinyarsa, ko kuma ya dafa gwiwar tasa, ya haɗa yatsunsa ya dafa gwiwar, za a ce ya yi ruku'u, sai dai bai zo da kamar da ake bukata ta mustahabbi a ruku'u ba. To shi ne abin da ya sa malam ya kawo cewa wannan kamannin da muka lissafa na ruku'u wadda ake bukata kamanni ne na mustahabbi, suna cika kamala ne na sallar bawa. Sannan hakan nan alhayatul ma'luma fi sujudi, hakan nan sananniyar siffa a sujuda, sujudar annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ta akan gabbai guda bakwai, goshi da hanci gaba ɗaya, sai tafin hannun dama, sai tafin hannun hagu uku kenan, sai gwiwar dama huɗu kenan, sai gwiwar hagu biyar kenan, sai kuma tafin yatsun dama ƙafar dama shida kenan, tafin yatsun ƙafar hagu bakwai kenan. Yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, an umarce ni nayi sujuda akan gabbai guda bakwai, wanda duk ya kafa waɗannan gabbai guda bakwai a ƙasa yayin sujuda shine yayi cikakkiyar sujuda. Sannan hannayensa su nisanci haƙarƙari, baya matse haƙarƙarinsa da damatsunsa yayin sujuda, sannan kuma ya daidaita kunkuminsa da gwiwarsa, kada gwiwoyinsa su shigo cikin cikinsa, ta yadda abinan zai lankwasa duwawunsa ya yi baya, gwiwoyinsa su yi ciki bai yi ba, ko kuma mutum ya zamar da gwiwoyinsa su yi baya, duwawunsa kuma ya yi ciki, to wannan ma duba a bukata. Ana bukatan ya zama mutum kunkuminsa da gwiwarsa sun ɗauki seti, sannan ya buɗe tsakanin hannayensa da jikinsa, tsakanin zira'insa da cinyoyinsa, sannan kuma hannayensa da ya dafa a ƙasa ya haɗa yatsun ya seta su alƙibla, kada ya tankwara hannunsa su kalli kudu da arewa, ko kuma ya tankwara su ciki, zai ajiye su ne ya fiskantar da su alƙibla kuma ya haɗa yatsunsu, sannan ya ajiye goshinsa da hancinsa a ƙasa. Waɗannan wannan siffa ita ce siffa sananniya a sujuda. Waɗanda suke ganin ingancin hadisin tara ƙafafu yayin sujuda suna ganin wannan ma yana daga sunna, amma zance mai inganci na tare da waɗanda ba sa ganin ingancin wannan hadisi. To amma duk da haka wanda yake ganin ingancin hadisin yayi, to ya zo da siffar da ake bukata bisa ingancin hadisin, wanda kuma bai ganin ingancin hadisin don haka bai yi ba, shikenan bai daga cikin abin da ake bukata daga cikin siffofi na sujuda. Almuhim, wannan siffa ita ce sananniyar siffa wacce take ta sujuda wadda aka gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan mutum ya yi sujuda bai cika waɗannan siffofin ba, ta yadda ya zamar da gwiwarsa ta yi ciki ko ta yi baya, ko kuma ya haɗa hannayensa da haƙarƙari, ko kuma ya ajiye ƙafa ɗaya ya ɗaga ƙafa ɗaya, ko kuma yadda za ka ga wasu suna yi sai su jira sai su ɗaga ƙafafun gaba ɗaya, biyu ta baya kawai sun cira su kawai sun dangafe su to wannan za a ce bai zo da cikakkiyar sujuda ba amma ba za a ce bai yi sujuda ba ba za a ce da su ta baci ba sai dai bai zo da hay'a ma'luma ba bai zo da kamar da aka sani ake bukatar ta sujuda ba sannan hakan nan alhayatul ma'luma fi julus hakan nan zama da aka sani a siffa da aka sani a zama zama na sallah iri biyu ne wanda shi ne ya fi shahara daga annabi sallallahu alaihi wasallama zama akan kafar hagu da kuma kafa kafar dama wanda wannan zaman ana ce masa iftirashi zama a kafar hagu da kuma kafa kafar dama a tankware yatsun daman su fuskanci alkibla a kafata wannan ana ce masa iftirashi sannan sai zama na biyu zama a kafar a zama a duwawun hagu da kuma zame kafar hagu din ta tafi bangaren dama sannan kafar daman mai wannan zaman yana da zabi ko dai ya kafa ta kamar yadda ya kafa ta a zaman iftirashi ko kuma ya shimfida ta wannan ana shi masa zaman tawarruki annabi sallallahu alaihi wasallama yana duka waɗannan zama guda biyu a cikin sallar ma'abuciyar zama biyu zama na farko yana zaman iftirashi wato zaman tahiyar farko yana zaman iftirashi wanda kuma wannan zaman shi yafi yi a zama tsakanin sujuda guda biyu irin wannan zaman shi yafi yawan yi duk da an rawaito yakan yi iqa'i iqa'i shine zama akan wato akan dunduniya ake cewa ko yawa zama akan dunduniya guda biyu kafa kafafun a ƙasa sannan kuma a haɗe su sai kuma a zauna akan dunduniyar guda biyu an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana irin wannan zama a tsakanin sujuda guda biyu amma zaman da yafi yawaita yi shine zaman iftirashi zama akan kafar hagu da kuma kafa kafar dama sannan zama na ƙarshe na tahiya ta ƙarshe a sallama abuciyar zama biyu to annabi sallallahu alaihi wasallama yana da man tawarruki ne shine a zamar da kafar hagu a zauna akan wayan dama mazaunin dama sannan a kafa kafar daman ko kuma afwan a zauna akan mazaunin hagu a zamar da kafar hagun sannan a kafa kafar dama ko kuma a shimfidar da ita wannan duka zama ne wanda suke shahararru a wajen mutane to amma idan sallama abuciyar zama ɗaya ne to zaman iftirashi kenan kawai za a yi ba za a yi zaman tawarruki ba zaman tawarruki ana yin sa ne a tahiyar ƙarshe a sallar da take da zama guda biyu duk da akwai malaman da suke ganin cewa zaman tawarruki shine zaman da ake yi na tahiyar ƙarshe ko da wannan sallar ma'abuciyar zama biyu ne kuma abuciyar zama ɗaya in dai wannan zaman da mutum zai yi shine zama na ƙarshe a sallar to zaman tawarruki zai yi don haka a wajen su ko da sallar asuba ne tunda zama ɗaya ne na tahiya to tunda shine zaman da za a yi sallama to zaman tawarruki ne amma zance mai inganci shine a sai idan sallama abuciyar zama biyu ne ake zaman tawarruki a zaman ƙarshe a yi zaman iftirashi a zaman farko idan kuma ma'abuciyar zama ɗaya ce to sai a zaman iftirashi babu zaman tawarruki to duka wannan yana daga cikin nau'i na zama da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutum ya zauna kuma zai zauna ne ya daidaita a wannan zaman ta yadda ba zai kifu ba ba zai kuma tuntsire ta baya ba zai zauna ya daidaita a wannan zaman wannan zama shine zaman da aka sani wanda aka rawaito idan mutum ya yi irinsa to ya zo da zaman da aka sani kuma ya cika mustahabbi na zama amma idan mutum bai yi wannan zaman ba misali ya zo zaman tahiya sai ya zaman iqa'i sai ya zauna a kan dunduniyarsa guda biyu ya yi tahiya a haka idan za a ga waɗansu mutane suke yi za a ce bai yi zama ba a'a ya yi zama sai dai bai zo da hay'a ma'luma ba bai zo da kamar da aka sani ta zama ba don haka ya rage wa zamansa daraja sakamakon haka ya rage wa sallarsa daraja duk yadda mutum ya kwatanta yadda ake bukata duk yadda ya ƙara samun maki da inganci da nagarta na bautar da yake wa Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wal qunutu sirran qabla ar-ruku'i yace da kunuti a sirrance qablar ruku'i kafin ruku'u, kunuti a sirrance kafin ruku'u. Malam ya kawo abu guda uku a nan, kunuti da kuma a sirrance da kuma kafin ruku'u. Akwai biyu da ya jefar bai faɗa ba, shine a sallar asubahi kuma a raka'a ta biyu, sune wato sifofin kunuti da malikiya suka aminin wato tabbatar. Abinda ake nufi da kunuti a nan shine wato wata addu'a wacce ake karantawa a cikin sallah a raka'a ta biyu gabanin ruku'u. Ya shahara a madhabar malikiya da madhabar shafi'iyya, Allah ta'ala ya musu rahama, sun yi riko da yin kunuti, wato yin wannan addu'a kafin ruku'u a raka'a ta biyun sallar asuba, kuma sun dawwama a kan haka, tare da cewa babu wani dalili ingantacce wanda ya tabbatar da hakan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin kunuti, ya keɓance sallar asuba raka'atta ta biyu, kuma ya dawwama yana kunuti kafin ruku'u kuma a sirrance, kuma a hakan ma Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka har zuwa ƙarshe. Babu wani dalili guda ɗaya ingantacce wanda ya tabbatar da haka, in banda ɗan abin da aka rawaito daga Abdullahi Abbas ko Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin kunuti asuba a sallar asuba har ya bar duniya. Wanda suke ganin ingancin wannan hadisi, waɗansu sun yi tawilinsa da cewa nan abin da ake nufi da kunutu fil fajr, ma'ana ya tulul qiyam fil fajr, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana tsawaita tsayuwa a sallar asuba har ya bar duniya, saboda yana daga ma'anoni na kunuti shine me, shine tsawaita tsayuwa, tsawaita tsayuwa. To mai yiwuwa haka yake nufi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana tsawaita tsayuwa a sallar asubahi har ya bar duniya. Amma in dai kunuti ne da ma'anar da malikiya suke nufi, Allah ya musu rahama, cewa raka'a ta biyu kafin ayi ruku'u a karanta Allahumma inna nasta'inuka har zuwa ƙarshe, sannan kuma a sirrance, kuma a sallar asuba kadai, kuma a dawwama ana haka, wannan babu dalilin da ya tabbatar da shi haka. Ina fata an gane. Tariq al-Ashja'i da yake tambayan ainihin wato mahaifinsa, shin ya kasance ya yi sallah a bayan manzon Allah sallama da Abubakar da Umar, ko ya ga suna yin kunuti a sallar asuba, sai ce ai ɗana wannan bid'a ce, ce ai fararren abu ai daga baya ne aka zo da shi. Wannan kaga kenan shi tambayar da aka masa abin da ya fahimta shine kunuti irin wadda ya ga ko ya san cewa waɗansu suna yi a sallar asuba irin wadda muke magana a kai, ba wancan kunuti na tsawaita raka'a a sallar asuba ba. Don haka in dai wannan kunutin ne, ce ai wannan ya bunayya abun muhaddas, ai wannan al'abari ne wadda kirkirarsa aka yi daga baya ne ya zo shi. Sai dai abin da aka sani na kunuti da tare da manzon sallama, in dai kunuti ne mai ma'anar addu'a ne, to kunuti iri biyu ne aka sani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda mai ma'anar addu'a ne, kunuti na farko kunuti na sallar witri, ya tabbata Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a sallar witri yana yin kunuti a sallar witri, wannan ya tabbata. Sallar witri sananne salla ce wadda ake yin ta bayan sallar isha'i, ko a farkon dare, ko tsakiyar dare, ko ƙarshen dare. Annabi sallama yakan yi kunuti kafin ya yi ruku'u bayan ya kammala karatu, sai kunuti addu'o'i, wannan ya tabbata. Sannan kunuti na addu'a a cikin sallah ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi idan an samu nazila, nazila wato wani abu ya faru mara daɗi wanda ya shafi addinin musulunci, ko ya samu musulmai mara daɗi, ko wata masifa, ko wata annoba, annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi, Allah ya taba jarraban sahabbansa a tafiyar su ta kan akan hanya, aka tare su aka kakkashe da dama daga cikin su, wanda aka kashe kusan mutum 70 ko sama da haka, kuma mafi yawan su mahaddata alqur'ani ne. Wannan abun ya dame shi sosai, wanda ya kai ga har ya zo shi a sallah yana yin kunuti a raka'ar karshe, yana yin addu'a, yana roƙon Allah madaukakin sarki ya la'anci kabilar Ri'ilawa da Zakwanawa, saboda su ne suka hada kai suka ainihin tare sahabbansa ba tare da hakki ba, ba kuma tare da tsari ba, kawai da karya alkawari suka yi musu kisan gilla. Yana addu'a sai da ya wata guda ci, yana addu'ar alatsi ne akan waɗannan kabilu, wanda daga ƙarshe har Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya dakatar da shi akan wannan al'amari, ya nuna masa al'amarin a hannunsa yake, in ya ga dama ya gafarta musu, in ya ga dama ya musu azaba. Laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Al'amarin ba a hannunka yake ba, baka da komai cikin lamarin, inji Allah subhanahu wataala. Idan Allah ya ga dama ya gafarta musu, idan ya ga dama kuma ya yi musu azaba, lallai dai kam sun yi zalunci. To daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dakatar da yin wannan addu'o'i, amma bai hana ba, bai kuma nuna cewa an daina ba ne. Duka malamai na musulunci sun tabbatar da cewa idan masifa ta samu musulmai, to za su iya yin haka. Idan kuma wannan addu'a ce ta kunuti, to ba ta keɓanci sallar asuba kadai ba, za a iya yinta a sallar asuba, za a iya yinta a sauran salloli, har ma a sallar juma'a. Ba wata sallah ta farilla da ba za a iya yi ba a raka'ar ƙarshe gabanin ayi ruku'u. Duka wannan ya tabbata, ko gabanin ruku'u ko bayan ruku'u, duk a mahallin da aka yi daidai ne. Saboda riwayoyi sun zo, wasu sun nuna kafin ruku'u, wasu sun nuna bayan ruku'u. Wasu malamin suka bambanta, suka ce a kunutin wutri kafin ruku'u, kunutin kuma nazila bayan ruku'u. Amma duka a mahallin da aka yi dai raka'ar ƙarshe ne, to wannan ba aibu bane insha Allah ta'ala. Almuhim, waɗannan kunuti guda biyu su ne waɗanda sunna ta tabbatar, amma wannan kunuti da malam yake magana a kansa, to shi ɗin bai tabbata ba. Da haka wadda ya yi sallar asuba bai yi wannan kunutin ba, babu komai a kansa. Hasali ma idan ya yi, to ya zo da bid'a. Hasali ma idan ya zo da bid'a, sai dai idan ya yi shin sallar ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba, amsa shi ne ba ta ɓaci ba. Saboda ijtihadin malamai ne ai yazo ya hukunta shi, don haka wannan bai bata sallah ba idan mutum yayi. Wannan shine ainihin wato fahimta mafi inganci. Shin zan iya bin limamin da yake kunuti? Eh, zaka iya bi mana in ta kama, in har babu wani wurin da zaka yi sallar asubahi sai anan, to shikenan sai kai in ya tashi kunutun sa, sai ka jira shi ya gama kunutun sa, kai ruku'u, shikenan. Amma sallah ta yi, ba abin da zai hana ingancin sallah. Ina fata an fahimta. Yawwa, amma zaba Shafi'iyya, duk da cewa mazhabar malikiya sun zo da kunuti, amma kuma saboda su ɗin ma yadda za ku ƙara fahimta cewa su ma a wurinsu al'amarin ba wani mai ƙarfi ba ne ba. Malikiya suka ce wadda bai yi kunuti ba a sallar asuba ba komai a kansa, falashiya alai, ba komai a kansa suka ce. Saboda kunutun ba wani, su ma ba su ɗauke shi wani abin kirki da har ya kai rashin yinsa ya za a yi sujadar ƙabli ko sujadar ba'adi ko waye ba. Ba a jabarinta idan ba a yi ta ba, sai suka ce wadda bai yi ba ba komai a kansa. To shi yasa mutum ya kamata a dinga gina rayuwa ta addini akan ilimi. Kaga yanzu wani saboda baka kunuti sai ya ce ba zai bi ka sallah ba, saboda baka kunuti sai ya ce ya dan je masallaci kaza na yi sallah, ba sa kunuti da asuba. To su ma masu cewa ai kunutin suka ce wadda bai yi ba ba komai. Kaga ya kamata da ka gina abun akan ilimi. Ce to ai kunutun ko mu ma da muka damu da shi ɗin, ai babu komai idan mutum bai yi ba. Kaga ke sakamakon haka kenan zan iya bin wanda baya kunuti? Yawwa, amma a mazhabar Shafi'iyya, Allah ya musu rahama, su ka mazhabar Shafi'iyya sun fi mazhabar Malikiyya ɗaukan zafi a kan kunuti. Domin al'imamun Nawawi yana daga cikin manya-manyan ainihin wato malamin mazhabar Shafi'iyya, wanda kuma suke ba da mazhabar kariya da iya ƙarfinsu da kuma iya basirarsu ta ilimi. Imamu Nawawi yana cewa kunuti mazhabarmu ne, haka yace. Yace kunuti mazhabarmu ne, wanda duk bai yi kunuti ba to ya sujuda rabkanwa. Al-kunutu mazhabuna wa man lam yakunut sajada lissahawi kunuti yace mazhabar mu ce duk wanda bai ba sai yayi sujada qabli sai yayi sujada rabkanwa amma a malikiya rashin kunuti baya sa ayi sujudan rabkanwa malai yace wal kunutu sirran qabla ruku'i da kunuti a sirrance kafin ruku'u wad'u ba'da tashahhudi tsani da yin addu'a bayan tahiyya ta biyu yin addu'a bayan tahiyya ta biyu sunna ne idan mutun yayi tahiyya ta biyu ya kammala yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kammala to anan in ya so yayi addu'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kuma ya fadaitar ko ma ya umarni da yi wanda har wasu malamai suna ganin ma yana cikin farillan sallama wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min jahannama wa min adhabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wannan addu'a ta neman tsari daga sharrin waɗannan abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi a bayan kowace sallah kuma ya fadaitar akan yin wannan addu'a to ita ce addu'a mafi muhimmanci da bawa ya kamata ya shagala da ita bayan ya kammala tahiyya yayi salati to sai wannan addu'a sannan kuma ba laifi mutum ya duba abinda duk ya bashi sha'awa na addu'a yayi a wannan gurbin a wannan mahalli duk abinda mutum yake so ya roki Allah subhanahu wataala to zai iya yi a lokacin da ya kammala tahiyya da salati gabanin yayi sallama wannan ya tabbata a sunna annabi sallama yace sai mutum ya duba abin da ya bashi sha'awa na addu'a kuma sai yayi a wannan gurbin don haka wuri ne mahalli ne na yin addu'a sosai shi yasa Ibnul Qayyim Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa yana mamakin wanda zai yi sallah ya idar har sai bayan ya idar da sallah ya sallame ne sannan zai daga hannu kuma yayi addu'a ina yake gani har yayi sallama bai addu'a ba kana da bukata dama sai bayan kai sallah ka daga hannu yace yana mamakin yadda mutum ya baro dama ta wuce shi lokacin sujuda lokacin addu'a ne lokacin zama lokacin addu'a ne duk mutum bai yi ba ya bari har lokacin ya wuce masa to kaga akwai abin mamaki kuma sai daga baya ya daga hannu yace zai yi mai zai yi addu'a wannan kamar kusa ce ga wadanda sai an yi da sallah ace to jama'a mu yi addu'a salata annabi goma goma sai za a yi addu'a ai du a cikin sallah ake wayan abubuwa in an yi da sallah kuma sai a yi zikiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta yake yi sai a shagala da wannan kuma amma addu'a kan ai ba a cikin sallah ba ai an makara kuma eh koyaushe lokacin yin addu'a ne amma shin da mutum ya yi ta a cikin sallah da mutum ya bari sai ya fita a sallah wani lokaci ne ya fi samun damar yin addu'a cikin sallah manzon sallama yake cewa babu lokacin da bawa ya fi kusaci da ubangijinsa kamar lokacin da yake sujuda yaya ka ba sujuda baka roki Allah ba kana da bukata sai da ka kammala sai da kai sallama ka juye fuskar ka dama ka juye fuskar ka hagu ka sallame sai lokacin ne ga kuma ubangiji subhanahu wataala mai sallah yana fuskantar ubangijinsa wani hadisi ma yana cewa idan bawa yana sallah yana fuskantar fuskar ubangijinsa ne idan ya kauda kai yayewaye ubangiji ya kau daga gare shi to kaga mutum yana da wannan damar duka a cikin sallah sai bayan ya kauda kai yayi sallama har sau biyu ya kauda kai nan sannan kuma ne zai roki Allah ai kaga ya bar lokaci ya wuce masa koyaushe lokacin addu'a ne amma a duba wanne ne lokacin da yafi muhimmanci domin a harba ta don haka wannan addu'a bayan tahiyya ta biyu din kamar yadda malam ya kawo lalle tabbas wannan sunna ce mai muhimmanci ga dukkan mai sallah ya shagala sai dai kuma masu sallah iri-iri ne mai sallah shi kadai da liman suna da cikakken yanci da za su yi addu'o'insu a lokacin da suke tahiyya gabanin sallama saboda liman har sai ya sallame sannan ai sallama mai sallah shi kadai yana da cikakken yanci ikonsa yake yi amma mamu to shi fa da liman yayi sallama to zai yanke abin da yake yi sallama da liman yayi sallama zai yanke abin da yake yi sallama saboda fadin annabi sallama fa idza sallama fa sallimu ajma'u idan liman ya sallame to kuma gaba ɗaya kawai ku sallame saboda me innama ju'ila al-imamu li utamma bihi an sa liman ne dan ai koyi da shi fala takhtalifu alai kar ku safa masa kar yayi kuma kai kuma ka tsaya kai ta suku suku to a daidai wannan lokacin da zaran liman yayi sallama to sai mutum ya katse abin da yake na addu'o'i sai yayi sallama ba zai jira ba za ka ga waɗansu liman zai yi sallama amma sai su ta sai ga sun dade wai suna addu'a fa ai ka zo da makaruhi ba daidai bane ba ko kuma wani liman ya dago daga sujuda shi kuma yana can yana ta addu'o'i bai dago ba kaga wannan ka zo da makaruhi ba daidai bane ba sabawa liman ai laifi ne babba laifi ne dan haka mutum zai dago malamai sun kara da tahiyar da mutum yake a lokacin da ko dai yana yin ta liman ya zo ranar juma'a kamar yadda malikiya tun da a malikiya idan liman ya fara hudu ba kowa da ya shigo masallaci ba ya tahiyatul masjid dan haka su a malikiya wanda yake cikin yin sallah yana tahiya sai liman ya shigo to da zarar liman ya shigo to wannan tahiyar zai takaita ta iya tahiya ba zai shagala da yin addu'o'i ba saboda daidai wannan lokacin akwai doka mai tsanani sai ya dakata to in ka fara da batun kuma hatta wadda waɗanda kuma suke ganin wato shar'antuwar mutum zai iya yin nafila ta gaisuwar masallaci yayin da ya shigo masallaci ko da ana huduwa da shi ne zance mai inganci to shi ma ɗin kuma zai takaita idan a karatu ne na sallah zai karanta mafi karanci fatiha sai ya ruku sannan idan ya zo sujuda zai yi mafi karancin abin da za a ce masa nutsuwa ba zai shagala da addu'o'i ba sannan idan ya zo zaman tahiya ta ƙarshe nan ma zai yi iya tahiya ne ba zai shagala da addu'o'i ba saboda ai laruri ne kawai zai sauke sallar laruri ne da haka ba zai fada da abubuwansa ba to irin wannan tahiya ita ma mai yin ta ba shi da cikakken yanci da zai fada da yayin addu'o'i malam yace wa yakunu tashahhudu thani atwala min al-awwal malam yace sai tahiya din ta biyu ta kasance ta fi ta farko tsawo tahiya ta biyu ta fi ta farko tsawo wannan kun ga sunfiyan sura kenan karatun sura aka ce ta farko ta fi ta biyu tsawo yanzu kuma karatun tahiya aka ce ta biyu ta fi ta farko tsawo to kenan kamar a tahiyar farko mutum zai karanta zuwa ina zuwa abduhu wa rasuluhu idan ya ce abduhu wa rasulu wannan shine karshen tahiya saboda daga abduhu wa rasulu kan sai me sai salati kuma baya cikin tahiya yana zaman kansa ne dan haka abduhu wa rasulu shine karshen tahiya idan mutum a tahiyar farko ya tsaya daga abduhu wa rasulu yayi tahiya idan ya tashi shikenan yayi daidai idan ya kara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kuskure ba amma kada ya dora akan haka ko da ko wannan addu'a ta neman tsari daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min jahannama ko da wannan ba zai saka a tahiyar farko ba to tahiyar farko ba a shigar da addu'a a cikin ta amma idan yayi salati bai yi kuskure ba idan ya tsaya abduhu wa rasuluhu yayi daidai an fahimta yawa amma a tahiya ta biyu to ita ce kuma daga abduhu wa rasuluhu sai ya dora sai ya zo da salati kuma sai shigar da addu'o'i amma dai ya tabbatar da cewa a cikin wannan tahiyar guda biyu tabbatar da cewa yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a ta ƙarshen shi yasa mazhabar shafi'iyya suka ce mustahabbi ne yin salati a tahiyar farko wajibi ne yin salati a tahiyar ƙarshe amma a mazhabar malikiyya su yin salati a sallah yana daga sunnoni ne baya daga cikin farillai yin salati a sallah baya daga cikin farillai a malikiyya wai da a ce mutum zai yi sallar ya idan bai yi salati ba to babu komai kun zuwa rafkanuwa ba zai yi ba amma a shafi'iyya farilla ne ma yin salati a tahiyar ƙarshe haka yake a hanbaliya ma salati annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin farillan sallah to almuhim a tahiyya ta farko idan mutum ya tsaya abduhu wa rasuluhu to tahiya ta biyu sai ya ƙara salati kun ga kenan ta biyun ta fi ta farkon tsawo shikenan idan mutum a tahiyar farko ya yi salati to fatahiya ta bi sai ta dora ki sai addu'o'i saboda tafi ta farko tsawo haka ne abin yake kuma dama iya gejin mutun kenan a tahiyar farko ya tsaya a salati ba zai dora akan salati ya dora akan salati ya zo da bid'a ba addu'a ta tahiyar farko dan haka mutun sai ya tsawaita ta biyun ko da yin salati ko kuma da ƙara addu'o'i ko ma da duka biyun yayi salatin kuma ya ƙara addu'o'in mallan yace wattayamunu bisalami da daman ta sallama yin dama da sallama idan mutun zai yi sallama to ya kada dama haka yake a malikiya malikiya sallama ɗaya ne mai sallah yake nan ba wai suna cewa wanda yayi biyu yayi laifi ba ko da yayi biyu yazo da makaruhi ba to ai sallama a malikiya tana kaiwa uku ma kawai su dai da ta biyu da ta ukun sun sanya ta da wani dalili ne ta sallama ta farko ta karewa sallah sallama ta biyu wacce za a mayar wa liman ga mamu kenan sallama ta uku wacce za a mayar wa na hagu idan hagu din akwai mutum ga wanda yake sallah shi kadai ɗaya zai ga liman ɗaya zai amma mamu ne mai yin uku shine su guda biyun a condition ne suke suka sanya su tunda liman ya ce assalamu alaikum to kai ma in ka ce assalamu alaikum ta kare sallah to karka manta liman ya maka sallama amma ba ce masa za ka yi wa alaikumus salam a kai ma sai ka ce masa assalamu alaikum shine kamar masa ai ya halatta mutum ya masa sallama kamar masa sallama ba tare da ka canza ta ba yawa don haka sai ka sake cewa assalamu alaikum ta liman kamar masa ka amsa masa sallamarsa sannan idan hagu dinka akwai mamu to sai ka sake assalamu alaikum ta mamun dinka na hagu wannan a malikiya kenan to kaga kenan malikiya da suka zo da sallama uku kaga ba za kuma su ce wanda yayi biyu a cikin sallah ya bata sallarsa ba kawai dai abin da ya shahara a mazhabar malikiya shine wannan sallama guda ɗaya da ake kare sallah da ita amma ba su yi inkarin cewa wanda yayi guda biyu kuma ko sallarsa ta baci ko ya zo da makaruhi ko ya yi kaza ba amma abin da ya tabbata kuma ya fi ƙarfi daga abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sallama biyu kuma ta farko ta dama ta biyu kuma ta hagu su malikiya suka ce daman ta sallamar ma mutum zai dan karkata ne kaɗan zai dan juya fiskarsa ne dama kaɗan ba zai juya fiskarsa ta kafaɗarsa ba sai dai dan juya ta haka ya zama dai ya dan damanta ta kaɗan attayamu ya dan damanta ta kaɗan ya assalamu alaikum haka yake a malikiya amma abin da ya tabbata a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayi sallama ma ya juya dama na bayansa suna ganin hasken kumatunsa sallallahu alaihi wasallam idan yayi sallama ta biyun ya juya hagu to na bayansa suna ganin hasken kumatunsa na hagu alaihi salatu wassalam tare da cewa shi liman ne hagu dinsa ba kowa damansa ba kowa amma yayi sallama a dama yayi sallama a hagu haka aka ga yake yi wannan kuma shine yafi shahara lafuzan sallamar kuma sun kai kala hudu duka wannan lafuza ne na sallama amma jinsa yayi sallama guda ɗaya wannan hadisin na Aisha ne wanda kuma ma shine mafi rauni cikin abin da aka rawaito na sallama wato idan da hadisin da za a danganta shi da rauni to wannan hadisin ne hadisin sallama guda ɗaya don haka idan za a duba wanne ne wato mafi rauni ko da ku ya inganta ai ƙarfi ma shi ma hawa-hawa ne ko za a ce to mafi rauni a cikin wanda suka tabbatar ma shine wannan na nana Aisha na sallama ɗaya wanda malikiya suka yi riko da shi don haka yin dama da sallama mustahabi ne cikin mustahabban sallah wa tahriku sababa fi tashahhud malai yake da kuma kada sababa wato yatsa manuniya fi tashahhud a tahiya wannan ya tabbata a sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kada yatsarsa yayin da yake tahiya wasu malamin suka ce yana kada yatsa ne lokacin da yazo kalmar shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu anan yake kada ko suka ce yana kada ta ne a lokacin da yake addu'a idan ya fara addu'a ne sai ya fara kadawa wasu suka ce yana kada ta ne a gaba dayan tahiyya da zaran ya fara tahiyya kawai zai ci gaba da kada wannan yatsa duka wannan zantuka malamai sun yi su kuma babu wani abin rigima a ciki idan mutum ya kada yatsa sa a kowane mahalli ne a cikin tahiyya to yayi daidai idan mutum bai kada yatsa ba ma babu abin da zai cutar da sallarsa sannan sai makaruhatu salah ko haka ne yawwa makaruhatu salah su kuma ababen da aka ki a cikin sallah ababen da aka ki bawa ya aikata su a cikin sallah za su cutar da sallar bawa amma ba za su bata masa sallah ba sai in sun yawaita duk abin da aka ce makaruhi ne an ki to ka san in ka yawaita shi kuma zai bata rai yawwa abinda ko ya bata rai to ka san ya zama laifi ba abinda zama laifi a cikin sallah ya bata ta don haka waɗannan abubuwa da zamu lissafa an ki yin su a cikin sallah malam yace wa yukrahu al-iltifatu fi salati an ki yin waiwaye a cikin sallah waiwaye manzon Allah sallama yace fisga ce wanda shedan yake wa sallar bawa idan yana waiwaye a cikin sallah fisga ce wanda shedan yake yi wa bawa idan yana sallah wasu zaka ga idan suna sallah sai su dinga waiwaye ko yana tsaye ko yana ruku'u ko zai yi sujada kafin ya ajiye goshinsa sai ya leka tukunna sannan sai ya ajiye kar ayi bai gani ba kaga wannan duka kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar dangane da yin waiwaye a cikin sallah sai dai waiwaye din baya bata sallar bawa sai idan ya yawaita amma waiwayen idan iyakai aka waiga idan jiki ne aka waiga ya juda to sallah ta baci tumin da yake sallah sai ya juya jikinsa ya kalli dama ko ya kalli hagu ko ma ya juya bayan gaba daya to wannan ya bata sallarsa amma wanda ya juya iyakansa banda kafadinsa to wannan a kansa ake magana shi ake cewa waiwaye kuma makaruhi ne idan bai yawaita ba idan kuma yawaita cikin sallah to ma ya nuna shi mai wannan sallah ko nutsuwa ma fa shi dan haka bayan wani waiwaye bayan ya yawaita cikin sallah shi kadai zai bata sallar sannan hakan nan kuma rashin nutsuwa ya shigo nutsuwa kuma farilla ne cikin farillan sallah idan mutum ya rasa nutsuwa a cikin sallah kuma to sallarsa ba ta inganci malam yace wa taqmidul aynaini da kuma rintsa idanuwa rintsa idanuwa mutum yana cikin sallah sai ya dinga rufe ido yana budewa yana rintsa ido yana budewa to wannan makaruhi ne a cikin sallah amma shin mutum ya rufe idansa a cikin sallah ba tare da yana rufewa yana budewa sai ya rufe idansa a cikin sallah me ye matsayinsa wasu malamai suka ce a'a ba a rufe ido a cikin sallah manzo Allah sallama yana sallah yana kallon wajen sujuda ne da aka rufe ido a cikin sallah makaruhi ne wasu malamai suka ce a'a ba wani abin da yazo ya nuna an hana rufe ido a cikin sallah abin da ake bukata a cikin sallah shine khushu'i idan mutum kallon wajen sujuda shine zai haifar mashi da khushu'i to sai ta kallon wajen sujuda ya samu khushu'i idan mutum khushu'in sa yana cikin rufe ido ne idan idan ya rufe ido ne zai fi komawa ga ubangijinsa zai fi samun nutsuwa zai fi tattara tunaninsa da hankalinsa waje daya to in ya rufe ido bai yi laifi ba saboda yazo da khushu'i ya fi muhimmanci a cikin sallah sama da a ce ya bude ido wannan ma idan ya bude idan kuma sai ya ta kalle kalle yana kallon wajen sujudar ma yana irga layukan da ke kan sallayar ko yana nan ne ma yake gano irin zanen da sallar ke da shi ko nan ne yake gano ashe tabarmu nan haka take to kaga kallo ya koma sama don haka malam ibnu qayyim Allah ya masa rahama yake cewa zance mai inganci rufe ido a cikin sallah ba zai zama laifi ba wani lokaci ma zai zama shine mafi kyan abin da ake bukata idan har bawa ya kasance rufe idon shine zai haifar mashi da khushu'i a cikin sallah to matukar rufe ido din ya zama da irin wannan dalilin ne to ba zai zama laifi ba zai zama ma abin bukata amma idan rufe idon ya zama na wasa ne kamar yadda malam yake faɗa taqmidul aynain ya zama na wasa ne yana rufe idon sa yana budewa ko yana mammatsa su yana wasa to wannan alama ce ta rashin nutsuwa da kuma tashattutin tunani na bawa a cikin sallah wannan makaruhi ne wal basmalatu wa ta'awudhu fil faridati wa yuduzani fil nafli malan yace wal basmalatu makaruhi ne an ki yin bismillah wa ta'awudhu da kuma yin isti'adha bismillah bismillahir rahmanir rahim isti'adha a'udhu billahi minash shaitanir rajim malan yace an ki wadannan abubuwa fil faridati a sallar farilla wa yajuzani fil nafli amma malan yace sun halatta a sallar nafila to Allahu alam me ya ta'lilin malikiya anan da suka bambanta sallar farilla da sallar nafila wajen yin basmala da isti'adha wanda kuma ya tabbata a hadisai ingantattu barkatai annabi sallallahu alaihi wasallama yana isti'adha da basmala a sallarsa musamman raka'a ta farko har ma wasu riwayoyi suna cewa yana jiyar da su bismillah idan zai yi sallah har ya kai ga waɗansu ma aqida waɗansu mazhabobi ma idan za su yi sallah da bismillah zaka ji ma sun fara ko dai saboda sun san sun kirga bismillah daga ayoyin fatiha ko kuma saboda fahimta cewa annabi sallama yana bayyana bismillah yayin da zai fara karatun fatiha almuhim isti'adha da basmala sun tabbata kafin isti'adha da basmala ma addu'ar ne addu'ar bude sallah ta tabbata daga annabi sallama sannan daga karshe na isti'adha da siga daban-daban yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafqihi wa nafthi yana a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafqihi wa nafthi yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan bismillahir rahmanir rahim duka wannan sigogi a rawaito annabi sallama yana yi gabanin ya fara ne ya fara sallah wannan ba bambanci tsakanin ta farilla da kuma ta nafila da haka ta iya yi wa watakila daga cikin uzurorin da malamai suka bayar ne da zaka samu ana samun irin wannan sabanin fahimta wajen malaman fikihu ta iya yi wa wannan abun bai iso su ba zuwa lokacin da suka tafi kan wannan fahimta ko kuma ya iso su amma bai inganta ba ko kuma ya inganta amma sun dauke shi a wata fahimta ta daban duka wannan yana daga cikin uzurori da malamai suka ambata karanta littafin raf'ul malami anil a'imatil a'lam zaka ga uzurori da ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ya zano a cikin wannan littafi wanda zai sa ka ga hadisi kararra ya tabbata ya inganta amma sai ka ga littafin munafiquhu sun saba wannan hadisin kai tsaye ba wai rashin ilimi bane ko kuma rashin bin hadisi ko kuma wato bambanci tsakanin malamin fiqh da malamin hadisi ko kuma ba wannan bane duk wani malamin musulunci yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana son ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ya ga zancensa yana son ya ga aikin sa yana son ya yi koyi da shi idan ka ga malamai an samu irin wannan to akwai usurori da suka sa hakan din kamar yadda malam Uthaymeen ma shi ma ya kawo a cikin littafin sa al-ikhtilafu bainal ulama shi ma ya kakkawo irin waɗannan abubuwa da za a iya ainihin samu don haka zance mai inganci da basmala da isti'adha ana yin su har a sallar farilla ba kadai sallar nafila da malam yake cewa suna halatta a nafila amma makaruhi ne a farilla ba kuma shi ma malam din zai ce makaruhi kaga kenan illarsu ba ta da tsanani domin inda a ce illa tana da tsanani ko a malikiya da sun ce haramu wannan irin wannan abin yana da kyau fa mu rinka fahimtarsa a wajen karatu wato sanin hukuncin abu yana taimakawa bawa wajen sanin ya zai mu'amalanci wannan abu ko ya zai mu'amalanci mutane akan wannan abu saboda tsakani da Allah wani lokacin ko dai ba ma mai da hankali akan hukuncin abu a wajen malamai ko kuma son zuciya zaka ga malamai sun sanya abu a cikin makaruhai ne amma sai a tashi in an tashi inkari sai a yi masa inkari kamar na haram to kaga wannan kuma kuskure ne ba daidai ba ne yanzu wani idan ya tashi magana akan waɗansu limamai masu yin isti'adha da bismillah a sallar farilla sai ya yi inkari mai tsanani kamar a mazhabar malikiya cewa aka ce haramun ne wani abin yana bata sallah kamar haka zai yi inkari wanda kuma ya kamata in zaka yi inkari kai inkari gurgurdon hukuncin abu inda malikiya ma sun ce makaruhi ne to kai ma in ka tashi yin inkarin idan kai ka tafi akan abin da malikiya suka tafi akai to sai kai inkarin daidai karfin hukuncin amma ba za ka tsananta inkari akan makaruhi ba mutane su dinga wannan adalcin ko kuma kai kuma akan mustahabbi ka tsananta fada akan mustahabbi ya kamata ka bambanta tsananta kira tsakanin wajibi da mustahabbi ya zama tsananin kira ya fi tsananta akan wajibi sama da a ce akan mustahabbi ne mustahabbi ma ana kira zuwa gare shi amma shi kuma tsananin da ke a cikinsa bai kai tsananin da ke a cikin wajibi ba to haka al'amari yake za a dinga mu'amalantan kowane abu ne da irin hukuncinsa da matsayinsa a shari'a to malam yace wal wuqufu ala rijlin wahida da kuma tsayuwa akan kafa guda daya na rijlin wanda ba a yi masa wasali ba sai ya kula rijlin ba domin gashi nan in ba wasali sai ya zama rajuli ba tsayuwa akan mutum ɗaya ba tsayuwa ala rijlin wahida akan kafa guda ɗaya makaruhi ne wannan makaruhi ne mutum ya zo sallah saboda ai daidaito a cikin sallah me hukuncinsa farilla ne to idan mutum ya zo shi wajen sallah sai ya tsaya akan kafa ɗaya kaga wannan alama ce cewa bai daidaita ba da haka da wannan bai zai tsaya ma a cikin makaruhai ba sai ya shiga cikin abubuwan da suke ɓata sallah tunda ya hana daidaito ne to amma abin da ya sa malamai suka sashi a cikin makaruhai saboda ai tsayawa akan kafa guda ɗaya wato bai hana gaba ɗayan tsayuwar ba kenan akwai wani nau'i na daidaito saboda in an rasa daidaito gaba ɗaya tsayuwar ma ba za ta yiwu ba rashin daidaito wanda zai ɓata sallah sai ya kai matsayin da zai hana tsayuwar gaba ɗaya amma in za a samu tsayuwar sai aka rasa wani sashe na daidaito to wannan sai dai zama makaruhi ba zai zama haramun da zai ɓata sallah ba da haka rashin daidaito a cikin sallah kamar a ce mutum ya tsaya akan kafa guda ɗaya to wannan ya zo da makaruhi kuma alama ce ta cewa yana wasa a cikin sallah illa an ya tula qiyamuhu sai dai idan tsayuwarsa ce ta yi tsawo yana da larura baya iya dadewa a tsaye ko kuma sallar nafila ce kuma limamin ya tsawaita ainihin wato wannan tsayuwa ko kuma shi da kansa yake sallar ta nafila amma sai ya tsawaita tsayuwa to kuma sai ya ji ya gaji da haka sai ya jibge nauyin a ɗaya ta huta ya sake jibge nauyin a ɗaya ta huta to wannan saboda tsawon tsayuwa to malamai suka ce wannan abin a yi masa afuwa ne malam ya ce waqtiranu rijlaihi da kuma haɗa ƙafafunsa a malikiya sun bambanta tsakanin mace da namiji wajen yanayin ƙafafu a cikin sallah suka ce namiji baya haɗa ƙafafunsa buɗa su yake mace kuma tana haɗa ƙafafunta suka yi ta'alili da cewa ai shi namiji idan ya haɗa ƙafafunsa cinyoyinsa za su dinga taɓa al'aurarsa sai sha'awa ta tashi ita kuma mace idan ta buɗe ƙafafunta to gabanta zai buɗe sai sha'awa ta tashi amma wannan ta'alili ne wadda ba shi da haƙiƙani gaskiya ba shi da haƙiƙani galibi ba shi ne wanda yake galibi ba in za a samu waɗansu da wannan matsalar ma to galibin mutane ba haka suke ba almuhim dai da mace da namiji tsayuwarsu a sallah irin tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da aminci da sabata gare shi yana tsayuwa ne a sallah ya buɗe tsakanin ƙafafunsa ba buɗawa haccan ba zai buɗe tsakanin ƙafafunsa gwargwadon tsayinsa kowane mai sallah zai tsaya ne ya buɗe ƙafafunsa daidai da tsawonsa kar mutum ya buɗe ƙafafunsa su fi tsawonsa kar kuma ya kasa buɗa su su yi ƙasa da faɗinsa afwan ba tsawo ba faɗi su yi ƙasa da faɗinsa kar ƙafafunsa su yi ciki da faɗinsa kar kuma su yi waje da faɗinsa ya zama ya tsaya daidai faɗinsa an fahimta ko yawa da a ce za a auna tsakanin ƙafarsa ta dama da kafaɗarsa ta dama za su yi seti da za a auna tsakanin ƙafarsa ta hagu da kafaɗarsa ta hagu za su yi seti to kowa haka ne zai tsaya a cikin sallah to haɗa tsakanin ƙafafun a cikin sallah wannan makaruhi ne ya saba sunnar baban Kasim alaihi salatu wassalam waja'alu dirhamin aw ghairihi fi famihi da sanya dirhami ko waninsa a bakinsa sanya dirhami ko waninsa a bakinsa da iya yiwa wata kila a irin lokacin da babu aljihu sai dan zani da mayafi dan dirhamin mutum ɗan kudadansa ina zai aje sai ya sanya su a baki to kaga wannan ba daidai bane ba to mu anan a yanzu ba a sa kudi a baki ayi ajiya mallan ya faɗa ne da irin abin da yake a lokacin su amma mu anan a yanzu ba dirhami ba ko ma ko menene ko mutum yana dan shan minti zai yi sallah sai ya aje shi ta ciki ya sama masa wuri a cikin bakin ya aje shi zai yi sallah a wannan ba daidai bane makaruhi ne ba za a ce yana shan minti ba amma kuma ya aje minti a bakin sa ba a yin haka ai zai dinga narkewa zakin kuma yana dan circulating a cikin bakin ko kuma mutum da cingam sai ya dan samu wuri sai ya safara shi a cikin bakin kawai sai ya ci gaba da sallah wannan makaruhi ne kar mutum ya dauki wani abu a cikin bakin sa a cikin sallah mutum ya kasance bakin sa yana nan ba komai saboda duk yadda mutum ya san wani abu ya sa a bakin sa to ya canza wa bakin kamanni ta yadda ba zai haifar da abin da ake bukata na zikirin da ake bukatar yi a cikin sallah ba ko da a ce cingam din da ya ajiye bai cutar da shi ba bai shagaltar da shi ba bai saman mashi wani zaki ko wani abu ba to ai amma ya hana bakin daidaituwa ta yadda zai ambaci abin da ake so ya ambata na zikiri yadda ya kamata don haka ba a yi wakadhalika kullu ma yushawwishuhu hakan nan kuma duk abin da zai shawwasha shi abin da zai dauki hankalinsa shine tashwishi abin da zai dauki hankalinsa ya dinga ya hana shi nutsuwa ya dinga daidaita masa tunani ya dinga shagaltar da shi wannan malam yace fi jaybihi a aljihunsa au kummihi ko hannun rigarsa wa ala zaharihi ko a gadan bayansa kaga kenan har mata masu goyo ta yi goyo tana sallah tana jijjiga yara yana tana jijjiga shi yana abin nan kaga wannan yana shagwasha ta a cikin sallah to ba za ta yi haka ba har sai in ya kasance mai nutsuwa ne amma idan har zai shagwasha to babu ba za a dauka ba ba za a dauka ba to amma idan akwai nutsuwa to babu laifi idan an dauka saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan yarinya yana sallah kaga wannan yana cewa kenan za a iya idan akwai nutsuwa amma in ba nutsuwa ne sai a bari to hakan nan aljihu mutum ya sa aljihu abinda zai shawasha shi kamar yanzu kaga wayoyi mutum zai sa waya aljihunsa ana kira char gaci wani lokacin waɗansu wayoyin mutum kamar ana kiransa a kasuwa ko kuma kamar ba a wajen yake ba wayar mutum da yadda ka san wato wani wayarsa yadda ka san ajiye ta yake a mita 300 shi kuma yana wani wuri tana haka yake sa rington ɗinta idan tana yi sai kaga kamar ba shi kadai ake kira ba ma kamar mutane goma ake kira ratata kaga babu nutsuwa a ciki ya kamata rington ɗin nan ya dinga kasancewa mai sauki ta yadda kan ba zai daga maka hankali ba in an kira wani sai gabanka ya faɗi shi da yake ya saba jin kayansa ba ruwansa amma ratata kana jin abu a kanka sai ka ji gabanka ya faɗi wai kuma shi kadai ake kira ai ya ma yawa yiwa sai ka rage shi ka daidaita shi to irin wannan tashwishi ne wani ana kiransa a cikin sallah da haka ya zabura yana neman aljihun yana shashimawa kaga wannan ya shawo shashi a sallah to wannan ya kamata mutane su nisance shi ko kuma wani sai ya sata a vibration din kuma irin na wayoyin nan yan China char girrrr kamar wani tsohon mashin kaga vibration ya zo ya da makwabcinsa a cikin sahu a cikin sallah ka zo ka sa waya aljihunka na gefe makwabcinka yana gefe to kaga da daren ya ji jirr kafin ya fahimci menene ka daga masa hankali to irin wannan shi ma ba abin da za a amince masa ba sai mutum ya kiyaye idan wayarsa lallai ne sai ya sa ta aljihu to ya sa ta a summit wato silent idan vibration ɗinsa mai daga hankali ne ya sanya vibration ɗin ya ce cire vibration ya sanya silent kawai ya sanya summit ana cewa wani ya taɓa sa wayarsa aljihu a vibration irin mai ƙarfin nan kasan wayoyin da farkon fitowar waya wato jahilan wayoyi ne shi kansa bature lokacin ba shi da wayewa ya yi su za ka ga waya kamar guduma wai an ci ana neman sa ne ana kiransa shi kuma zai tafi kasuwa wayar ba ta saba ce sai aka bashi
ko za a kira shi saboda dadin wayar sai a wuri ba a kira ka ba dan haka mai ita zai iya barwa ta fita ita ma ya san ba wani ba mai neman sa waye ke da ita to sai aka bashi ya sa aljihu a cikin kasuwar in an kira to sai ya daga to amma saboda gudun hayaniyar kasuwa sai aka sa masa ita vibration sai sa ta aljihun wanda kar a sace yana tafiya a cikin kasuwa sai ji jir a jikin sa da ya fansa madu ya ruda kasuwa yana jin abu a jikin sa yana bin sa yana gudu yana ya tsallaka wannan ya tunkude wancan jama'a gudu ko ina kowa yana gudu hankalin kasuwa ya tashi abu yana aljihun sa kuma bai daina ba har sai da aka gama kira sai daga baya ya gane shi kira sa ake aljihun sa waya bayan ya fafasa waɗansu goshi ya sa wasu tibe ya sa wasu gulando don haka mutum ya nisanci abin da zai shawasha shi a aljihunsa ko a hannun rigarsa ko kuma a gadon bayansa wa tafakkuru fi umuri duniya da tunani cikin lamuran duniya a cikin sallah makaruhi ne Annabi sallama yake bawa ba zai gushe ba yana tunani a cikin sallar sa yana shagala har sai an waye gari ladan sallar sa yana raguwa har sai an waye gari ya idar da sallah bashi da lada ko daya iyakaci kawai da ya sauke wajibi shikenan ba za a ce ya rama ta ba amma lada babu ko daya saboda duk ya kare shi a tunani tunanin yana janye ladan sallar to wannan tunanin na duniya a cikin sallah makaruhi ne sai dai idan tunanin na maslahar addini ne saboda ai sahabbai Umar dan Khattab yakan shirye yaki a cikin sallah yana sallah ya tsare yaki ya ce wuri kaza za a tafi wanda ya kamata ya rike shine wane wanda ya kamata ya rike wuri kaza shine wane wanda ya kamata su je yakin nan da wane da wane da wane su ya kamata su yi kaza ai kaza a cikin sallah yana sallah duka wannan yanayi amma da ke lamari ne na addini to wannan baya sa ya zama shagala da al'amuran duniya kuma baya hana khushu'i duka wannan yana daga komawa ga Allah haka idan lamari ne da ya shafi addini yake komawa Allah to wannan ba a hana tunaninsa a cikin sallah ba amma mutum ya shagala da al'amuran shi yasa malam yace umuri duniya al'amuran duniya al'amarin adashe al'amarin albashi al'amarin zabe al'amarin ga sunan dai abubuwa kala kala sunanan ko ba verification ko waye tun yayi ta tunani yana nazari ko yana nazarin kudin mota zai tafi kaza zai yi waye da sauransu wa kullu ma yushghiluhu an al-khushu'i fi as-salah da ma dukkan abin da zai shagalta da shi da khushu'i a cikin sallah ya nisance shi saboda manzon sallama da yazo shi yana sallah yayi kaffara yayi sallah ya idar sai kira nana Aisha yace kin ga wannan sabon dan labule da kika saya mana kiyaye shi kiyage shi a nemi wani saboda hoton da ke cikin sa yana shagaltar da ni a sallata to hakan nan kuma wata rana Abu Jaham ya kawo tufafi Manzon sallama sai ya karba da ya karba yayi sabon tufafi ya sa a jikin sa yayi sallah ya idar sai ya cire su sai yace ungo kuma yadda wannan tufafin kuma yaro Abu Jaham kuce ya kawo mun ambijaniya bana son wannan ya kawo mun sungul tufafi wanda ba zane a cikin sa la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati gashi nan zanen sallar ina sallah yana bujiro mun a jiki a idona don haka manzon sallama sai yake wannan tafafin saboda wannan matsalar to amma yanzu aka ga mutane abubuwan da za su hana khushu'i a cikin sallah suna nan ko kuma masallatayya a kawata su ta yadda mutum yana sallah yana ta kalle kalle yana ta abinan da sauransu shi yasa ya kamata mutane yanzu a musu masallaci a musu gurgudan waye wasu saboda waɗansu yanzu wannan masallacin namu din akwai yadda in ka je ka aje shi ba sallar za a yi ba ko ba haka ba akwai yadda in ka je ka aje shi ba sallar za a yi ba akwai yadda in ka aje shi ba mai kallon an yi wata kawa a ciki in yazo sallar sa kawai zai ba abin da ya dame shi ba wani abin kallo a ciki to amma wani wuri in ka je in ya shigo sallar ya tinga haka kenan yana sallar yana haka ya kalli wannan ya ta kirga abubuwan da suke ciki to don haka ya danganta da irin wayewar mutane da irin yanayin rayuwar da mutane suke ciki to hatta shi kansa masallaci yana da kyau abu dinga la'akari da waje da irin mutanen da suke za su yi ta'amuli da shi gabanin a ce an kawatar da shi saboda kar a ya zama an ɗauki khushu'i na mutane yanzu in ka je kasashen saudiya za ka samu suna da masallaci ya kyankyararru irin waɗannan da fiye da waɗannan kuma ka ga gaban masallacin an zo an sanya agogo mai nuna lokacin kowace sallah yana canzawa da kansa automatic ne sannan kuma kaga an zo an kawo azkar na sallah an zo an sanya shi dogo mai tsayi amma masu sallar da yake sun saba ba abin da ya dame su ba mai maida hankali akan wannan abu to amma a irin wuraren mu an taba sawa a wani masallaci aka zo aka saka a gaban masallaci wani ya je makka ya gani da ya siyo shi irin ina wannan abun naku da kuke na siyasa kuke manna ba na ku yawa to su ba na su ta zikiri suke ba ta hotunan ƴan siyasa ba da suka da ya siyo yazo shi ba na ta zikiri yazo sai ya manna a gaban masallaci ta yaddan an idar da sallah kowa idar kawai in baka hada cewa za ka iya karantawa kawai mutane suka yi ta surutu wannan abun a cire mana shi gaskiya wannan abun matsala ne mu yana damun muna sallah to kaga su haka ne su suke to in zai kawo tashwishi wa tunani to sai a cire almuhim dukkan abin da zai shagaltar da mutum a sallah to ya nisance shi ko masu yin sallah a bakin hanya ga waɗansu suna sallah a kan hanya a bakin hanya sun yi sahu ga liman ga mutane suna ta wucewa mai mashin ya wuce mai taɓare ya wuce mai ta jera ya wuce mai tawaye ya wuce masu motoci masu kanta maza da mata bazaure da ƴan mata ana ta wucewa wace irin sallah za a yi haka duk yadda mutum ya kai ga da kushu'i in dai ba wannan malamin da ake ba da labarinsa a Kano ba ne wai suna sallah da matarsa sarkin Kano ya wuce ana ta algeta ana ganga duk tawaga sarkin Kano fa ba yaro ya wuce ana san shi da matarsa suna sallah sun idar da sallah sai matar ta ce oh yau sarki ina da zai je ya ce wani sarki ta ce sarkin Kano mata nan ya wuce muna sallah ya ce tashi ki sake sallah sarkin san sarki ya wuce to kaga in ba imanin mutum da kushoyin sai ka irin wannan mutumin bai shi zaka zo san kan hanya kana sallah a ce wani abu bai dauki hankalinka ba in wancan labarin din na gaskiya ne Allah ta'ala ya taimake mu ba mu ladan abin da muka daidai kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ijtaba na'am kamar can bai wani yana daga nuda zuko kai ne na'am me yace o lokaci kake fada social media ne sandai kai hakuri ga wanda ya fara magana na'am kace ne babu wani zama bayan uku da muka faɗa ɗin nan ko dai ika'i ko iftirashi ko kuma tawarruki in ban da wannan duk wani zama ba daidai bane ba kuskure ne a sallah baya bata sallah amma kuskure ne ba shine kamar ni na zama da aka karantar ba mace idan ta yi goyo sai kuma goyon da yake bayan nata sai ya mata fitsari ko ya mata bayan gida ko da da famfas ne sallata ta ɓaci saboda ai yanzu tana ɗauke da najasa tunda ita take ɗauke da yara tana ɗauke da najasa don haka sallata ta ɓaci ko kuma ta yi gaggawa in ta san da haka ta kunce yaron ta soke shi ita najasa takan ɗaga wa mutum ƙafa in zai iya rabuwa da ita a cikin sallar cikin kankanin lokaci to tana iya daga wa mutum kafa ya rabu da ita ya ci gaba da sallarsa amma in ba hali mutum ya rabu da ita a cikin sallah ko kuma sai ta ɗauki wani aiki mai tsawo to sallah tana ɓaci na'am alaikum salam a surrance ne isti'aza da basmala a cikin sallah a surrance ne wannan shine zance mafi inganci tun zai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a surrance sannan kuma sai ya fara karatu Allahu a'lam na'am me kace yace adadin sa abin da yasa namu saboda ina ganin sallama sanannan abu ne yanzu sallama adadin sallama da muka ambata cewa sallama ta kai kashi hudu assalamu alaikum ko mun fada lokacin da muka yi farillan sallah mun fada duk mun yi magana kai shi yasa wasu abubuwan ba bukatar sai mun yi ta fadadawa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum da kuma assalamu alaikum wa rahmatullah da kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan duka sun tabbata sai kuma assalamu alaikum na'am na'am manzo Allah sallama ya yace manzo sallama ya dawoma kan kunutunsa na wuturi ko kuma yana bari wani lokaci ba duk wuturi ne manzo sallama yake masa kunuti ba wani lokaci yana yi wani lokacin yana bari bai dawama duk mutur yana kunuti ba na'am na'am me yace to addu'a ta yi karshe ce za a yi da larabci ko kuma da Hausa to addu'a gaba daya a sallah addu'a gaba daya a sallah abin da yafi kamata shine a yi ta da larabci musamman wanda ya iya larabci to yi ta da larabci wanda bai iya larabci ba to yana iya yi da yaren da yafi kwarewa a sirrance da yaren da yafi kwarewa idan bai iya larabci ba amma an fifita larabci akan wani yare amma a wajen wadansu idan mutum bai iya larabci ba to ba zai yi addu'a a cikin sallah ba wanda wannan din akwai yayi tsauri da yawa gaskiya saboda idan aka ce wanda ya larabci ne kadai zai yi addu'a a cikin sallah sauran ajamawa ba za su yi ba to kaga wannan ai an takura yalwatacce rahmar Allah mai fadi ce arzikin Allah mai yawa ne kace wadansu ba su da ikon su nema kaga wannan an takura yalwatacce dan haka wanda ba zai iya larabci ba zai iya da yarensa kuma ai yi ko mutun yayi da larabci ko mutun yayi da Hausa din ai dai ba zikirin sallah bane wasu mangano ne daban kake dama aka baka kai dan haka ba larabci ne zai halatta yin maganar ba kawai damar da aka baka tayi kawai ta za ta halatta magana Allahu a'lam na'am alaikum salam na'am wanka mun yi magana akan wanka a baya ko yawa mai gashi da yawa wanka ko ma wane ne manzon sallama idan ya tashi wankan tsarki yana ɗiban ruwa cikin hannayensa ya malala a kansa ya sake ɗiba ya malala a kansa ya sake ɗiba ya malala a kansa har sau uku saboda yana da yalwar gashi sallallahu alaihi wasallam yana da gashinsa ya je har kafada haka yana da yalwar gashi haka yana zuba ruwa da yawa a kansa wanda kuma ita ce siffa wato ta kamala da dukkan wani mai wanka ya kamata ya maida hankali a kanta ko mace ne ko namiji ne haka mace mai yalwar gashi ita ma za ta yi hakan har sai idan ɗiba ukun bai wadatar ba to wani hadisi ya ce hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu har sai mai wanka ya ɗebe tsammani shine ya samu yaƙini kenan har sai mai wanka ya samu yaƙini cewa ruwan ya kosar da fatarsa to su wajibi ne mai wanka duk yawan gashinta ko da yawo ko ba yawo wajibi ne sai ruwa ya ratsa an tabbatar da cewa iso fatar kai Allahu a'lam na'am to wajibin wankan janaba ko wankan tsarki gaba ɗaya da muka yi magana shine game jiki da ruwa dan haka tambayar da ake yi shine wai shin idan gashin yana da tsawo ta baya ruwa sai ya wanko wannan gashin ko kuma abin da ake bukata shine ruwa ya ratsa gashin ya iso fata abin da ake bukata shine ruwa ya game jiki gaba ɗaya dan haka duk yadda za a ce jikin mutum ne sai ruwa ya same shi kaga kenan har da gashin da ya tsawon ma ko ya tafi ya kai kunkumi to sai an bi shi an wanko shi sai an bi shi an wanko shi ko ina sai ruwa ya same shi wannan shine wajibi Allahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu